إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يانغوا مساء البركة بركة مدأزكين حلرا وانا مجلسي نامو من البركة دمجي كراتو أتكل التاف التوحيدي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لتاف واللفر إمام أهل السنة والجماعة الشيخ محمد ibn Abdul Wahhab At-Tamimi alayhi rahmatullah. Karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Nigeria. Yau muna almuru na uku ga watan Al-Muharram shekara 1448 hijiriya, wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan 6 miladiya shekara 2026. Cikin hukuncin Allah madaukakin sarki, za mu tashi yau a babi na 22, babu ma jaa anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Wannan babi ya zo ne don ya karantar da mu tarihi. Daga cikin abin da za mu tsunkaya a wannan babi shi ne anna ba'da hadhihi al-umma, wani sashi na wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'budu al-awthan, wani sashi yana bauta wa gumaka, wani sashe na wannan al'ummar yana bauta wa gumaka. Nan a fahimta abinda malam yake nufi da al'umma a nan, al'umma al-khassa, ba al'umma al'amma ba. Al'umma al-khassa wato yana nufin musulmai waɗanda suka yi imani da Allah ɗaya, suka gaskata manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, suke da'awar musulunci, su ake nufi da al'umma a nan. Wa in kana za a iya cewa al'umma ana nufin gaba ɗaya bayin Allah, amma dai a nan ana nufin al'ummar musulmi, domin idan ana nufin al'umma ce ta mu duka, ta dukka a matsayin bayin Allah, to ai ba wani sabon abu dan an ce wasu suna bautar gumaka, inda ya hada arna. Amma ana nufin musulmai ai ba'da hadhihi al-ummati al-islamiyya, wani sashi na wannan al'ummar ta musulmi, ya'budu al-awthan, suna bautar gumaka. Idan an ce al-awthan jam'i ne na al-wathan, al-wathanu kuma yana nufin duk wani abin bauta wanda ba Allah ba, duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba, to wannan ana ce da shi al-wathan. Zai iya zama gunki, zai iya zama kabari, zai iya zama dutse, zai iya zama mararai, zai iya zama rayayye. Indai an bauta masa, in rayayye ne mai hankali ya yadda da a bauta masa, ya shiga cikin al-wathan. Bi khilafi sanam, sabanin an ce as-sanam, as-sanam suna ne na gunki, amma al-wathan ya hada gunki da abin da ba gunki ba in dai ana bauta masa. Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani mai girma daga cikin jan hankalin da yake wa al'ummarsa yana cewa innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan, innama ta'buduna min dunillahi awthanan, sani dai abinda kuke bautawa kuma bayan Allah ba komai bane face gunki. Amma sai yace awthan, alhalin waɗannan ababen da suke bautawa sassake ne. A wani wuri da yace ata'buduna ma tanhitun, yanzu abinda kuka tsira kuka sassaka da hannayenku shi kuke bautawa, kun ga sassake ne na mutum, mutumi suke bautawa. Amma a wani wuri sai ya ambace shi da awthan, a wani wuri kuma Allah ta'ala ya ce qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin, cikin shu'ara qalu na'budu asnaman, suka ce gumaka muke bautawa sassake. To su din ne aka kira abin bautar su al-wathan, su din ne aka kira abin bautar su as-sanam, su din ne kuma aka kira abin bautar su an-nahat, abin da aka sassaka. Wanda yake gwada maka kenan wannan sassakar, wannan gunkin shi aka kira da al-wathan a wani wuri, don haka yana iya daukan sunan al-wathan kasancewarsa an maida shi abin bauta wanda ba Allah ba. Don haka cikin wannan al'umma ta musulmi akwai waɗanda za su yi bautar wani Allah, akwai waɗanda suke bautar wani Allah, shi ne saƙon. Bautar kuma dukkan wani nau'i na bauta, dukufa ne da neman sa'a, addu'a ne, alwashi ne, karban umarni ne akan cikin saƙon Allah, da sauran dukkan abin da zai iya zama nau'i na bauta, ko tsoro irin tsoron da ake wa Allah, ko ƙauna irin ƙaunar da ake wa Allah, ko kuma zato da tsammanin irin alherin da ake tsammani a wajen Allah, da sauran abubuwa na wato nau'uka na bauta. Ma'ana dai akwai waɗanda suke da'awar musulunci, waɗanda suke cewa su musulmai ne, amma ba su gushe ba suna bautar gumaka. Jarrabawa ce, wani yana yi ne da sunan taɓewa, kuma ya san shi taɓaɓɓe ne, ya yadda ya yi harkar tsafi, ya yi harkar duba, ya yadda ya yi harkar dodo da bori da sauran abubuwa da ya san cewa shi ma taɓewa ce, kuma ya yadda ya rayu akan taɓewar, yana da awashi musulmi ne. Sannan kuma akwai waɗanda suka ɗauki wannan hanyar ta bautar wani Allah a matsayin zaɓaɓɓen addini, suna yin hakan ɗin suna masu zaton cewa wannan al'amarin yana daga addini. Waɗannan su suka fi hatsari, saboda wancan wanda yake yi ya san taɓewa ce, to mai yiwuwa watakila wata rana zai ji wa'azi ko yi wa kansa wa'azi. Amma wanda yake ganin cewa abin da yake daidai ne, gashi mararan bautar wani Allah ne, gashi bautar kabari ne, ko bautar waliyai ne, ko bautar salihai ne, yana gani, amma ya ɗauki hakan tafarkin tsira, to wannan akwai abin tsoro, domin ba shi da ranar dawowa. So sai ya fi wancan da ya san taɓewa yake yi girman haɗari. Tare da shi kuma wannan ɗin, wala Allah an ɗauke shi malami yana rawani yana karatu, wala Allah an ɗauke shi limami yana jan sallah, yana jan sallar roƙon ruwa, yana jan sallar tsoro, yana daura mutane aure. Wala Allah an dauke shi wani mufti ana zuwa ana neman fatawa a wajensa. Wala Allah an dauke shi wani mai daraja ta musamman wanda ake jiran sa sai ya zo, wanda in ya fada ba a tsallakawa, wanda in ya ja layi ba a ketarawa. Mewa ya samu duk irin waɗannan matsayi, amma a wajen Allah madaukakin sarki da shi da boka duk ɗaya ne. A wajen Allah subhanahu wataala da shi da wancan tababban duk ɗaya ne. Kai wancan tababban ma ya fi shi, don ya yarda cewa laifi yake wa Allah. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah ta'ala ya kira su masu asara ayyuka, yace ka ce shin in ba ku labarin mafiya hasarar ayyuka, mafiya hasarar fadi tashi. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, su ne waɗanda suka ƙare gwagwarmayarsu a rayuwar duniya amma cikin ɓata. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alhalin suna zaton cewa kyakkyawan aiki suke yi. To mafi hasara aiki shine wanda yake aikata barna yana zaton kyakkyawa yake, yana aikata bid'a yana zaton sunna yake, yana aikata ɓata yana zaton shari'a yake. To wannan shi yafi girman asara. So shi yasa wannan babi da ire-irensa da mala yake tabowa a cikin littafinsa, wato zai ja hankali sosai kar mu yaudaru da waɗansu, mai musu kallon masu rawunna, mai musu kallon su limamai ne, mai musu kallon masu littattafa, mai musu kallon waɗanda aka daraja su da sunan addini, mu ɗauka cewa abinda suke kai daidai ne. Alhalin karatu ya gwada mana cewa wato masu shirka ne, mabarnata ne, masu shirka. Allah ya kiyaye. Malam yace wa qaulullahi ta'ala, da fadin Allah madaukakin sarki, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna biljibti wattaguti wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi, baka yi duba ba zuwa ga waɗannan waɗanda aka ba su wani kaso na littafi daga littattafan da Allah ya saukar? Baka yi dubiya ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga waɗanda aka ba su wani sashe na littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar? Yu'minuna bil jibti wat taguti, amma sai gashi suna imani da jibtu da tagutu. Wa yaquluna lil ladina kafaru, kuma suna cewa kafirai haula'i ahda min alladina amanu sabila, suna cewa kafirai waɗannan sun fi muminai. Ne face dama waɗannan sun fi muminai, wato kyakkyawan tafarki. To sauti ya tsaya. Allah madaukakin sarki yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ta karantaswa da uslubi irin na alqur'ani mai girma. Ubangiji ta'ala na ce da annabi alaihi salatu wassalam, baka ganin wasu daga cikin ahlul kitabi, baka ganin ahlul kitabi musamman yahudawa waɗanda aka ba su littafi, su ma an ba su wani rabo na littafi cikin littafin da Allah ya saukar shine at-taura, amma tare da wannan gatar da aka musu da wannan arzikin da aka musu, sai gashi suna imani da jibtu da tagutu, kuma suna cewa kafirai sun fi mummunan shari'a. Wannan aya Allah madaukakin sarki yana maida hankalin bayinsa ne zuwa ga wata waƙi'a da ta faru, kamar yadda malaman tafsiri suke ambata cewa daga cikin Yahudawa a wancan lokacin akwai wani da ya shahara ana ce da shi Huyay ibn Akhtab da kuma Ka'ab ibn al-Ashraf. Kuna jin sunayensu? Huyay ibn Akhtab da kuma Ka'ab ibn al-Ashraf. Ashraf a waɗannan Yahudawa ne guda biyu waɗanda suke makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin zama. Dukkan suna daga cikin Yahudawa da suke makotaka da garin Madina. A bayan an yi yakin Uhud sai suka nika gari, musamman Ka'ab ibn al-Ashraf suka nika gari suka nufi garin Makka, suka je suka samu Quraishawa da runduna domin neman haɗin kansu da kuma ƙulla yarjejeniya don neman yadda za a yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Bayan sun je garin Makka ne Quraishawa sun musu liyafa su Abu Sufyan. To daga wannan lokaci sai kuma aka yi zaman tattaunawa. To a zaman tattaunawan ne sai Quraishawa suke tambayan Ka'ab ibn al-Ashraf cewa yanzu ka yi shari'a, ka yi hukunci tsakaninmu da Muhammadu, ka duba dai ka ga ya zo shi ya raba iyaye da ƴaƴansu, ya raba zumunci tsakanin ƴan uwa, ya zagi gumakanmu, ya yi kaita wa kaita wa kaita wa kaita, alhalin mu din nan mun gaji nagarta da zumunci wajen iyayenmu, mun san zumunci mun kiyaye shi, kuma mu ne waɗanda muke kula da ɗakin Ka'aba, kuma mu ne waɗanda muke alhazai ɗawainiya, muke zaga musu ruwa muke shayar da su, sannan mu ne waɗanda muka gaji girmama da tallafa wa baƙo ko gajiyayye. Ka duba ka gani tsakanin nasa addinin na raba zumunci da raba ƴaƴa da iyayensu da rasar kunya da zagin alloli da namu addinin na zumunci da kula da alhazai da baƙo, ka duba ka ga wane ne tsakanin mu da shi yake kan gaskiya. Ka'ab ibn al-Ashraf sai ya ce ai ba ma haɗi, ai ku din nan kun fi shi gaskiya, ku ne kuke kan daidai. To wannan hukunci da ibn al-Ashraf ya yi na rashin adalci, na son zuciya, na kafirci, shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ishara zuwa gare shi a wannan aya. Dubu fa waɗanda a hakan ɗin an ba su littafi ba jahilai ba ne, utu nasiban minal kitabi, an ba su wani rabo na littafi. Allah ya saukar da littattafa da yawa, kowane annabi da littafinsa, don haka su ma cikin littafin da Allah ya saukar sun samu rabonsu, ta haka an ba su rabo na littafi, kira littafin At-Taura. Amma wannan littafin bai zame musu ilimi ba, bai zame musu shari'a ba. Yu'minuna bil jibti wa tagut, suna imani da jibti da tagut, wa yaquluna lil ladina kafaru, kuma suna cewa dangane da kafirai haula'i waɗannan kafiran ahda min alladina amanu sabila, sun fi masu imani wato sun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato shari'ar tafarki. Allah ce ka dube su ka gani, ka dubi irin hukuncin da suke. Kuma sannan an nada su masu yin hukunci har sun yi hukunci har sun san sififi ta kafirai akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, amma gashi nan ba su wuce imani da jibtu da tagutu ba. Aljibtu, sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace aljibtu shine as-sihru, tsafi At-taghut kuma shine ash-shaytan. Arwayato daga Abdullah dan Abbas yace al-jibtu shine Huyay ibn Akhtab. At-taghut shine Ka'ab ibn al-Ashraf. Da riwayoyi da dama da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai na abin da ake nufi da aljibtu da kuma at-taghut. Amma in ka tattara gaba daya riwayoyin da fassarorin za su baka abubuwa guda biyu. Abu na farko, aljibtu dukkan wani abin da aka yarda da shi wanda yake mara fa'ida ne. Dukkan wani abu mara fa'ida da ya kama zukatan mutane to aljibtu ne. Duk wanda ya dukufa akan wani abu da ba shi da fa'ida ko ma sai dai ya cutar da shi ya dukufa akan sa, to wannan ana ce masa aljibtu. Kololuwarsu a wannan layi sihiri tsafi surukulle da bokanci duk suna cikin aljibtu. Ka dawo su wasan dara, wasan lido da caca duk suna cikin aljibtu. Da duk abin da yulhi wani gini zai dauki hankalin mutum ba zai amfane shi ba kuma ya kwallafa ransa a kansa, aljibtu ne. Ko kwallon kafa ne, in ka kwallafe ranka ta hana ka sallah, ta hana ka zumunci, ta hana ka karatu, ta hana ka bacci, ta hana ka cin abinci, ta saka ka musu da musulmi, gaba da musulmi, ta sa ka fada, ka fasa goshin wani, ka ci mutuncin wani, ta mai da kai haka, ka so kafirai yan kwallo su zo zamanin a zuciyarka su liku, kana kaunarsu kana son su, kana jin kamar kai tabarraki da su saboda tsabar Allah ya musu kafa ta kwallon kafa, to wannan ya zame maka kwallo ta zama aljibtu, ta zama jibtu a gare ka. Ta ka dukkan abin da zai dauki hankali ya yaudarar da mutum ya hana shi amfanin duniyarsa wala lahirarsa aljibtu ne. At-taghut da sayyidina Umar yace da shi ash-shaytan, shaydan ake nufi, wannan shine sampuli, shine misalin taghut daga cikin dukkan abin da ake bauta wanda ba Allah ba, shi kuma shine taghut. Duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba shine taghut, kuma shaydan shine shugaba, shaydan shine shugaba. Shi yasa Malam Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama da ya tashi fassara taghutu sai yace huwa kullu ma jawaza fihi al-'abdu haddan min matbu'in min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Shine dukkan abinda bawa ya wuce iyaka a cikin al'amarinsa, kama daga abin bauta ko wani abin da yake bi ido a rufe ko abin da yake wa da'a da biyayya ido a rufe, wannan shi ake cewa taghut. Don haka da jibtu da taghutu sun ishe ka duk wani abin da yake zama sanadin taɓaiwar ɗan adam a ban ƙasa. Jibtu duk abu mara amfani a duniya ko a lahira, ko ma zama mai cutarwa a duniya ko a lahira. At-taghut duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba. Kaga wancan jibtu ba babin bauta ba ne, babin taɓewa ne da lalacewa ta rayuwa. At-taghut kuma babin bauta ne. To waɗannan waɗanda suka kaskantar da kansu suka yi imani da waɗannan abubuwan guda biyu da jibtu da taghut, har su ne waɗanda za su dinga yin hukunci akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, suna cewa kafirai sun fi su shirya. To ba mamaki, inda dama su mabatattu ne, ba abun mamaki ba ne. To Allah madaukakin sarki ya ce baka kalle su ba,
abinda wannan aya take nuna mana shine Yahudawa Allah ya jarabe su da bautar wani Allah, Allah ya jarabe su da imani da tsagutu, da imani da jibtu, Allah ya jarabe su da fifita kafirai akan muminai. To tunda babin namu yana magana akan cewa wasu daga cikin wannan al'ummar suna bauta wa gumaka, sai malai ya kawo wannan ayar. Duk da cewa ayar tana magana ne akan Yahudawa, babin kuma yana magana ne akan musulmai, to za ku ji alaƙar da ta sa malam ya kawo ayoyin a nan gaba. Sai aya ta biyu, malam ya kawo faɗin Allah maɗaukakin sarki, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الله تعالى كتي يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله shin na ba ku labarin waɗanda suka fi mummunan sakamako a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da haka? Shin in ba ku labarin waɗanda suka fi mummunan sakamako a wajen Allah? Man la'anahu Allah, su ne wanda Allah ya la'ance shi, wa ghadiba alayhi, Allah ya yi fushi da shi, waja'ala minhum al-qiradata wal-khanazir, waja'ala minhum al-qiradata wal-khanazira, ya kuma sanya birrai daga cikin su, ya maida wasun su birrai, wal-khanazira da kuma aladu, wa abada tagut, sannan kuma wanda ya bauta wa tagutu, ulaika sharrun makana, ai waɗannan su suka fi sharrun matsayi, wa adallu an sawa'i sabil, kuma su suka fi bacewa daga daidaitaccen tafarki. To ita ma wannan aya tana magana akan Yahudawa, wato mafiya sharri, waɗanda masu mafi sharrin masu karɓan mummunan sakamako a wajen Allah na nan alkiyama, Yahudawa. Waɗannan duk siffofinsu aka ambata. Yahudawa dai Allah an ce su, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. الله أنجز سنن الله مدعوك كن سركي يأي فشيد سو لأنا قمتنا نفن نيسان ترواد رحمة سنن الله يأي فشيد سو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود لأنا نوني الله يأي نيسان ترواد رحمة سنن sannan Allah ya yi fushi da su, sannan su ne a tarihi ta wurin kansu ya sa Allah maɗaukakin sarki ya shafe su, ya canza su, ya maida halittarsu birrai da aladu. Aka maida su birara da aladu, har sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya ma'aikin Allah, yanzu birran nan da muke gani da aladu ne yanzu, ashe waɗancan mutanen ne, tsatson su ne? Sai annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce a'a, kafin a maida su birara da aladu ma akwai birara da aladu. Allah bai taɓa yi wa al'umma azaba ta hanyar mayar da ita wata halitta ba, face ya katse tsatsanta, an gane ko? So da aka mayar da su birara, aka mayar da su aladu, to an datse tsatsansu, ba su ne suka hayayyafa suka zama biraran yanzu ba, suka zama aladun yanzu ba. Cikin sahihi Muslim annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba su ba ne, kafin su ma dama akwai birara, akwai aladu. To wa'innan birara da aladun na wancan na asali ne, su da aka mayar da su haka sai aka shafe su. Allah ya la'ance su, ya yi fushi da su, kuma ya yi izina da su ta hanyar mai da su birara da aladu. sannan kuma an jarrabe su da bautar tagut wa abada tagut sannan kuma sun kasance masu bautar tagut masu bautar gumaka masu bautar binan kaburbura masu bautar duwatsu masu bautar rana masu bautar kaza duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba wannan shi ake cewa tagut to wannan sune sifofinsu da la'ana da kushi da mashi wato mai da su wata halitta a barki sannan kuma da bautar gumaka Allah ya ce ulaika sharrun makana ai wancananka wato waɗannan da aka zayyana maka sharrun makanan ai su suka fi sharrin matsayi a wajen Allah amma ai kun ji suna cewa su ne أولياء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه سنة يا يان الله سنة مصويا أبن كونا أوجان الله الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به أبن بأبول يجب كوني ما زجوا كوني كذا كوني كذا با duk wanda ya aikata mummuna za a saka masa dan haka yahudu ba su da bakin magana ba alheri tare da su su ne mafi sharrin matsayi a wajen Allah amma su ba haka suke tsammani ba wa adallu an sawa'is sabil kuma su ne mafiya bata daga miƙaƙƙen tafarki su ne mafiya bacewa daga tafarkin ya kamata wannan yahudu kenan da ayatan ta farko da wannan ayar duka suna mana karatu ne akan yahudawa da yadda suka rayu musamman ababi na alaka su da Allah subhanahu wataala sun kasance masu bautar wani Allah ne sannan kuma ga matsayin su a wajen Allah subhanahu wataala kuma ba dan komai ba sai dan ta'addancin su da Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam sai ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadu dalilin da yasa aka tsine musu albarka saboda sabo da suke yi ne da kuma ketare iyaka so duk wanda ya bi tafarkin su ba zai ga sa hukunci ba ba sun samu wannan hukunci ne dan sunan su yahudawa ba don kabila su ta yahudanci ba don yaran su na kaza ba saban su ne da ta'addancin su don haka wanda ya tafi tafiya irin tasu ko ya tsaya a matsaya irin tasu ko ya koyi da irin aikin su to zai samu sakamako irin nasu shine amfanin a baka labarin su a karanta maka irin laifukan su ka san irin matsayin su in ka dauki irin tafarkin su to kar ka dauka kai ba ba yahude bane dan haka kai hukunci ba zai shafe ka ba a'a za a tashe ka tare da su saboda me saboda ayyukan sun zama iri daya ushurul ladina zalamu wa azwajahu wama kanu ya'buduna min dunillah Allah madaukakin sarki cewa zai yi da mala'iku ushurul ladina zalamu ku tattara azzalimai nan sunan azzalimai ya hada azzaliman cikin yahudawa azzaliman cikin kristoci azzaliman kaza azzaliman kaza har azzaliman musulmai dukka an ce azzalimai domin kalmar ta dauke su gaba daya saboda aiki ya hada su wa azwajahum kaji ko wa azwajahum da ire-iren su nan ba da matayen su ba da ire-iren su to kaga idan an tattaro azzaliman yahudawa da aka ce da ire-iren su to duk masu irin aikin su ko a cikin wannan al'umma ne aka za a hada su wama kanu ya'budun da abin da suke bautawa dan haka a hirdinka ka bi tafarki irin na yahudawa kar ka dauki aqida irin ta yahudawa kar ka dauki tawili irin na yahudawa amma kamar yadda ayar farko ta gwada mana cewa ga Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf yana fifita mushrikan Makka akan Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen shiriya. To haka dukkan wanda ya tafi tafiya irin ta Yahudawa sai ya samu kansa yana cikin musulmai, yana irin wannan hukunci, yana fifita mushrikai akan masu tauhidi, yana fifita yan bid'a, shiriyar yan bid'a akan shiriyar yan sunna, fifita tafarkin mushrikai akan tafarkin masu tauhidi, fifita tafarkin yan bid'a akan tafarkin ahlus sunna, fifita tafarkin fajirai mujrimai akan tafarkin salihai. To duk wanda ya dauki hanya irin ta Yahudawa sai ya samu kansa cikin irin wannan hukunci, hukunci na zalunci. Sai malam ya kawo aya ta gaba cikin suratul kahfi, fadin Allah madaukakin sarki, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Wannan aya cikin suratul kahfi aya ta 21 tana cikin labarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa dangane da wasu bayinsa ashabul kahfi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe su da fakewa a cikin wani kogon wani dutse, kuma ya lullube su da bacci cikin ikonsa, suka yi baccin shekara 300. Na'am. A wani lissafin ma har da 9, sannan suka farka, duk wannan bacci ne ba mutuwa ba. Ha? Suka farka suka samu kansu a wani yanayi a lokacin da zamani ya riga ya canza. Jama'ar da suke rayuwa a cikin su ba su bane ashe. Eh, yanzu shekara 300 da ta wuce. Tsakani da Allah, ai ba irin mu bane ko? Garin nan ba haka yake ba. Mutanen ba haka muke ba. Rigunan ba haka suke ba. Ababen hawa ba haka suke ba. Gidaje ba haka suke ba. Hanyoyi ba haka suke ba. Komai ba haka yake ba. Dan haka suka farka suka same su a cikin wata jama'a, wata al'umma ta daban, jarabawa ce daga Allah. Suka yi abin da za su yi na rayuwa ba da jimawa ba, Allah ya karɓi rayuwarsu, saboda ba zai yiwu su rayu ba a wannan lokacin sai sun zama jarabawa. A wannan lokacin su rayu sai sun zama jarabawa. Ina jin wani mai barkwanci yana ba da wannan labarin, ya ce da suka zaɓi ƙaramin cikinsu suka ba shi kuɗi a kan ya je ya nemo musu abin da za su ci na kalace, ya shiga gari zayen abinci, tunda su ba su san kwana nawa suka yi ba. Ai, kalu labisna yawman aw ba'dha yawm, ce mun wuni ne ko kuma hantsi muka yi ne ma? Don haka a je a siyo mana abinci, kai wannan tashi ka siyo mana abinci kamar almara. Yau ya tafi sayan abinci, ashe jama'ar ba irin wancan bane, zamanin ashe ba iri ɗaya bane. Kamar yanzu ne mutum ya zo da wuri ya ce zai siyo wani abu, yo kwabo ma ha? Yanzu ana kwabo da ba su san kwabo ba, kuma suna gane karatu sosai, saboda ma'ana saboda sun dan girma, suna iya gane karatu, ba san kwabo ba, kwabo kadai ba san sulai ba, sulai biyu da sisi, naira hamsin wa zo biya. To kamar haka ne fa, shi ne mai barkwanci yana ba da labarin, zai ke cewa da ya je sayan abinci da ya mika mata kuɗin ta gani, ta ce a wannan kuɗin ba ta san shi ba. Yanzu mai awarace ka zo ka miko mata akwai wata naira da aka yi da nairar takarda wata babba kami ga wata nairar takarda ka ce ta baka awara ta dubu kudi ta dubu kudi ce a ban san wannan kudin ba baki sani ba ha sai ta fara kulala kai jama'a wani irin kudi ne kowa ya gane ya ce a ban san wannan kudin ba a malama mun san wannan kudin ba ai kuwa sai jama'a ta taru sai aka ce a gaskiya wannan kudin sai dai a je gidan sarki mai yiwa za a samu wanda ke da labarin wannan kudin da aka je gidan sarki da yaro da kudi tattawan wajen sarki wani tsoho ya karbi kudi ya juya ya gansu ya juya ya kanna ido ya gansu yace yaro wannan kudi an yi wannan kudi tun shekara 300 da suka wuce mun samu labari lokacin da aka yi wasu yara mutanen kirki waɗanda suka bace a cikin wani kogo a wannan shekarar ne aka yi wannan kudin sai yaron ya ce ai mu ne tsohon nan sai ya ce kai yi mun shiru da ya dage su ne sarki ya ce to a bi shi a raka shi a je wajen ƴan uwansa to ana tafiya yana shiga wannan kogon shi kenan sai ya bace kogon sai ya shafe sai ba sake samun labarinsu ba to amma alkur'ani mai girma ya gwada mana cewa ba haka abin yake ba lalle tabbas an aike shi ya siyo abinci amma me ya faru alkur'ani bai ce komai akai ba amma Allah bai basu sun yi tsawon kwana ba Allah ya karbi rayuwarsu da ya karbi rayuwarsu to anan aka zauna shawara cewa waɗannan bayin Allah ya kamata a yi akan kushewarsu yaya kamata a yi da kushewarsu da kaburbaransu kaga kenan an sa an har kabari an musu to ana ta tattaunawa ana ta muhawara shine waɗanda suka yi rinjaye a muhawara su ne waɗanda aka karɓi zancensu shine qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida waɗanda suka yi rinjaye su abinda suka matsayar da suka tafi a kai ita ce abinda ya kamace mu shine mu gina masallaci a kansu mu mai da gurin kabarin nasu ya zama gurin sallah gurin ibada saboda abinda ya dace da mutanen kirki kenan a tunaninsu su a mai da kushewarsu wajen ibada to kar ka yi mamaki dan sun mai da wurin sun yi labelin dinsa sun gina wurin ibada a wajen suna shiga suna yin ibada a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan abin da suka yi ta'addanci ne mun karanta ba wuri ɗaya ba biyu ba an hana ginin masallaci a kan kabari an hana saka masallaci ka a kabari a cikin masallaci an hana kuma maida gurin kabari ya zama masallaci an hana fiskantar kabari a yi sallah kai makabarta kanta an hana a shiga a yi sallah don haka baya daga girmamawa baya daga aikin da'a ko albir maida kabari masallaci so wannan abun da suka yi ya saba wa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma su ita ce matsayar da suka dauka to kun ga wannan ayar malam ya kawo ta anan ba a matsayin hujja da za a iya gina masallaci akan kabari ba sai a matsayin aika ce irin ta mutanen baya barna ce da ketare iyaka da ta'addanci irin na mutanen baya shi sa su koshi a wannan babin don haka da ayar farko da aya ta biyu da wannan ayar duka suna karantar da mu cewa al'ummomin da suka shude a baya sun yi bautar gumaka, shine kawai sun yi bautar gumaka, har waɗannan da suka mayar da bigiran kaburburan ashabul kahfi masallaci su ma ɗin bautar wani Allah suka yi. Saboda mun karanta da ku, ba a bauta wa Allah maɗaukakin sarki a wajen da ake bautar wani Allah, da haka ko da bauta wa Allah za su yi, tunda ba a bauta, ba a bautar wani Allah, kuma ba a yadda ba a bauta wa Allah a wajen da ake bautar wani Allah, to ba daidai ba ne ba a gina masallaci akan kabari, domin me an hana bautar Allah a wajen kabari. To wannan duka malam ya kawo waɗannan ayoyi don bayanin irin tafarkin waɗanda suka gabace mu suka rigaye mu. Sai malam ya kawo hadisi daga Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu arda, kala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أخرجه. دونن حديث شيني زي فسر مكة ko zai bayyana maka manufar da ta sa malam ya kawo waɗannan ayoyi. Ayoyi sun gabata akan al'ummomin da suka shude a baya sun yi bautar gumaka. To sai malam ya kawo hadisin Abu Sa'id yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce latattabi'unna sanana man kana qablakum, tabbas za ku bi tafarkayya, za ku bi hanyoyi na waɗanda suka yi rayuwa kafin ku. Kun ji mahadar? Tabbas latattabi'unna, tabbas wallahi lamul qasam kenan, za ku bi hanyoyin man kana qablakum, waɗanda aka yi su da kafin ku. Hadwal quzzati bil quzza, kunnan doki daidai da daidai, taku bayan taku, khutwa bada khutwa. Al quzza shine kan mashi, shine al quzza kan mashi. Idan mayaka za su fara yaki, idan aka yi safu, masu suka yi safu aka shirya masu, to idan sahu ya yi kyau kan masun nan baya sabawa, haka kan masu yake jiruwa a jere kafin a basu umarnin farawa. To kamar yadda masu suke jere kan masu daidai da daidai, to haka za ku rika tafiya da ku da waɗanda suka gabace ku a irin hanyoyinsu, ba za su tsere muku ba a rashin mutunci, rashin kirki da fajirci da fasikanci da sabo, duk wata shigantaka da suka yi ba za su tsare muku ba, kuna biye da su kafada da kafada. Shine hadwal quzzati bil quzza, yace wallahi za ku bi hanyoyin waɗanda suka shuɗe kafada da kafada. Hatta law dakhalu juhra dabbin, kai hatta da a ce sun shiga ramin damo, la dakhaltumuhu, wallahi kuma da sai kun shiga. Duk abin da suka aikata sai an samu cikin al'ummata wanda zai gwada. Da sun shiga ramin damo, me yasa aka ce ramin damo? Saboda ramin damo karami ne, saboda ramin damo mai wari ne. Malamai suka ce ramin damo akwai kankanta, akwai wari, in ka kwatanta shi da girman dan adam ba zai yi shiga ba. Sannan idan kai la'akari da doyin cikinsa, dan adam ba zai iya shiga ba. Amma inda Yahudawa sun yi wata dabara da wani cuku-cuku sun shiga ramin damo, sai an samu a wannan al'ummar mai kundin balan da zai. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa hatta inda cikin su akwai wanda ya zakkewa uwarsa a kasuwa, da cikin al'umma ta sai an samu mai. Yace da cikin al'umma ta sai an samu mai, saboda tsabar yadda Allah ya jarrabe mu da koyi da su. Sahabbai suka ce, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, al yahudu wan nasara, wai kana nufin yahudu da nasara? Su kake nufi da man kana qablakum, waɗanda suka zo kafin mu, kana nufin yahudawa da nasara? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, faman, to in ba su ba suwa, in ba su ba suwa su mana, za ku bi su. Akhrajahu, wannan hadisin Bukhari da Muslim suka fitar da shi, shine akhrajahu, karka ce akhrajahu ne ya rawaito shi. Akhrajahu Bukhari da Muslim su biyun su suka fitar da shi. To wannan hadisin in kun kula shine dalilin kawo ayoyin da suka shude. Aya farko an ce maka Yahudawa suna bautar jibti da tagut, kuma suna fifita kafirai akan musulmai wajen shari'a. Hawa. Aya ta biyu an ce maka su ne Yahudawa su ne mafi sharrin sakamako a wajen Allah, kuma aka ce suna bautar gumaka. Sannan aya ta uku aka baka labarin wasu al'umma da suke ganin yana daga abin kirki su gina masallaci akan kabari. Don haka idan wannan al'umma ta yi bautar wani Allah ko gunki ko kabari, ba abin mamaki ba ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, latattabi'unna sanana man kana qablakum. As-sanan yana nufin at-turuq, hanyoyi. Za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku, za ku yi ayyuka irin nasu, shedana da shegantaka irin tasu, duk za ku yi, za a samu kuna yi. Ko fifita kafirai akan musulmai a ƙasar nan ba muna gani ba, ba ana samun wasu malaman ma suna cewa da zaben ɗan izala wanda zaben Kirista ba, ba an samu ba. To kaga da zaben ɗan izala wanda Kirista, mu kuma malaman mu na izalar suka ce mana da zaben Kirista wanda ɗan ɗariƙa. Saboda ba mu da halayyar Yahudawa, ba za mu fifita shari'ar kafiri akan shari'ar musulmi ba. Har kullum musulmi idan ya taɓe, to duk lalacewarsa ba za mu fifita kafiri akansa ba. Don haka wannan tafarki irin na Yahudawa da Nasara ba abun mamaki ba ne ba, don an samu cikin wannan al'umma waɗanda suka dubufa suke tafiya kan irin wannan tafarki na bautar gumaka, bautar wani Allah ko kaburbura kuma ko menene. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arzikin shari'a, ya raya mu akan tafarkin daidai, ya kashe mu akan imani ingantacce. Abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu a cikin ladansa, abinda na yi kuskure Allah ta'ala gafarta mana baki daya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.